Masana na ƙara jaddada muhimmancin gwamnati ta dauki matakan da suka dace wajen kawo ƙarshen matsalolin tsadar rayuwa, yunwa da talauci. Da masu bibiyan al'amura suka ce baya rasa nasaba da cire tallafin man fetur a daidai lokacin da farashin kayayyakin abinci ke ƙara tashi a kasuwanni. Suna mai cewa dole ne a kaiwa al'umma dauki cikin gaggawa. A game da sabon salon fasa rumbunan ajiyar kayayyakin abinci na gwamnati da 'yan kasuwa ko tara kan tituna don afkawa motocin da kun kayayyakin abinci. Mun tuntubi masani a fannin Shari'a, Farfesa Shehu Abdullahi Zuru, wanda ya ce
tarihin kowane dan adam ya fara ne daga cikinsa. Hakikanin gaskiya, in har gwamnati gaskiya take ta san abin da ya kamata ta yi, babu wata ƙasa a duniya wadda za ta ce wai ba ta biyan subsidy. Sannan abin da muke gani a yanzu na tsananin talauci din, kuma halin haula'i wanda jama'a suka tsinci kansu a ciki, ya samo asali ne daga cire wannan subsidy din na mai wanda wannan gwamnatin ta yi, ba tare da ta yi la'akari da cewa tattalin arzikin kasar gaba ɗaya ta kallaka ne akan wannan tallafi da ake bayarwa, wanda yake sanya farashin mai ya tsaya a matakin da kowane ɗan Najeriya zai iya siye ba. Ni ina mai ra'ayin cewa idan har gwamnati da gaske take ta san inda abin yake, kuma ta san abin da ya kamata ta yi.
Ita ma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, Faiza Nasir, ta bayyana cewa za a iya danganta fasa rumbunan ajiye abinci da abubuwa biyu.
Idan kika duba abubuwan da ke faruwa yanzu, kwarai da gaske akwai yunwa, akwai talauci a ƙasa. A yanda tattalin arzikin Najeriya ke tabarbare, dole ne mutane su shiga halin a'ula'i. Abin da yake faruwa yau, za a iya cewa yunwa ne, kuma za a iya cewa kawai mugunta ne, mutuwan zuci ne yake kawo haka. Don ba zai yi a ce ku je ku riƙa fasa rumbuna, ba ma na gwamnati ba ma, hatta ma mutanen da 'yan kasuwa ne su ba ruwansu da gwamnati. To gaskiya wannan bai dace ba. Wannan yanayi na talauci zai iya tada tarzoma cikin ƙasa. Gaskiya ya kamata gwamnati ta dubi wannan abin ta hanyar gaggawa, ta dauki matakin da ya kamata.
A cewar masanin siyasa Abubakar Muhammad Abujega, talauci babu abin da baya kawowa.
A zahirin gaskiya za mu kalli wannan abu ta fuska biyu. Shi an ce talauci babu abin da baya sakawa. So idan gwamnati ta bari al'umman ta suka shiga cikin talauci, zai iya kai mutane ga irin haka, don yakan sa mutum ya rasa imanin shi ma gaba daya. To mutane gaskiya sun kai makura, shi ma ya kai mutane suka yi abin da suka yi. Amma a matsayin mu na musulmai, mun san cewa Allah ya ce yana tare da ni hakuri, kuma duk abin da kai bai kamata a ce Kaduna wasu ɗabi'u na rashin hankali idan kana cikin talauci ko kuma din yunwa ba ya saka ka rasa imaninka. Su wayannan 'yan kasuwan da ka je ka fasa motocin su ka karba, ba su ne suka saka a cikin wannan hali da kake ciki ba. To saboda haka su ma ka zalunce su, kuma definitely Allah sai ya maka hisabi tsakaninka da su.
A bangaren jihohi kuwa, gwamna Dukwa Radda na jihar Katsina ya ce magance matsalar tsaro na daga cikin matakan da za su kawo sauki a cikin yanayin matsin tattalin arzikin da ake ciki a Najeriya.
Tsare-tsaren tattalin arziki na gwamnatin tarayya ne, amma mu a matsayin mu na gwamnoni, abin da ya kamata mu fara yi na farko shine mu ga ya zamu mu iya kawo ƙarshen matsalar tsaron nan, wanda idan mutane suka samu sauki za su iya zuwa gonakin su, za su iya zuwa kasuwannin su, sannan za a iya noma abinci wanda zai iya karya rufin abinci. Abu na biyu da muke kallo a matsayin jiha shine ƙanana da matsakaitan masana'antu, wanda su ne ke tahiyar da tattalin arzikin kowace jiha. Muna ta tunanin yadda za mu yi. Kusan matsalar da take samun 'yan Najeriya shine ba su da arziki na iya cin bashi.
Idan ana iya tunawa, daga ƙasa da makonni biyu da suka gabata, an fuskanci yadda wasu matasa suka afkawa motocin da kan kayayyakin abinci a wani yankin jihar Neja da wasu wurare na daban. Kuma da safiyar ranar Lahadi ne wasu matasa suka afkawa wani rumbun aje kayayyakin abincin mahukuntan babban birnin tarayyar ƙasar, lamarin da ya kai ga kamun wasu mutane 15 da ake ganin suna da alaka da wannan danyen aikin. Halima Abdulrauf, Mai Amurka, daga Abuja, Najeriya.